Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa dalibai da malamanmu da sauran mahalarta wannan masallaci a wannan anguwa ta Dakaci dake nan Zaria a Nigeria, bayan sallama da gaisuwa ina mana fatan alkhairi, ina kuma addu'a Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin abubuwan da muka koya da waɗanda muke ci gaba da koya a cikin wannan wato daura da kuma sauran wuraren da muke zuwa don koyon ilimi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a rayuwarmu. To ba tare da wata doguwar shimfiɗa ba, kamar yadda malamanmu suka nemi wato na taya su wannan aiki na ƙoƙarin wayar da kan al'umma da kuma karantar da 'yan uwanmu ɗalibai abinda ya shafi addinin musulunci da tarbiyya da kuma wato ilmomi na rayuwa. Zan yi amfani da wannan dama in tattauna mana a gurguje a wasu ababen lura karkashin fadin Allah subhanahu wa ta'ala. Watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu shaytanu fakana minal ghawin walau shi'ina larafa'anahu biha walakin akhlada ila al-ard wattaba ahwa famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dhalika mathalu al-qawmi alladhina kadhabu bi ayatina faqsusu al-qasasa la'allahum yatafakkarun. Wadannan ayoyi dake cikin suratul an'am ko a'raf sune matashiya game da abin da nake so na tattauna mana akai insha Allah, wanda na kiraye shi da suna hadarin barin aiki da ilimi. Yan uwa masu albarka, ba tafsiri bane, ba kuma malamin tafsiri bane, amma na so ne mana wasu yan waqafat, wasu yan wato tsokaci akan gabobin dake cikin waɗannan ayoyi guda biyu. Allah yana cewa watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina, kalabarta musu labarin wani wanda muka bashi ayoyinmu, fansalakha minha sai ya kwabe jikinsa daga ayoyin, fakana minal ghawi sai ya zama daga cikin wato fa'atba'u shaytanu sai shaydan ya zama yana bin sawunsa, fakana minal ghawina ya zama daga cikin waɗanda suke wato halakakku. Allah ya ce walau shi'ina inda mu sa Allah mun so la rafa'anahu biha, da mun daukaki darajar sa sakamakon ayoyin da muka bashi, walakin akhlada ila al-ard sai dai ya biye ma duniya, wattaba ahwahu kuma yana bin san zuciyarsa. Fa mathaluhu, Allah ya ce abun kwatancin sa kamathalil kalbi, kamar kare ne, in tahmil alaihi yalhath in ka bi shi da gudu zai dinga haki, au tatrukhu ko kuma ka kyale shi a karan kanshi yalhath zai dinga wannan haki din. Allah ya ce wannan shine kwatancin mutanen da suka ƙaryata ayoyin Allah. Allah ya ce ka bada wannan labarin ta yi mutane su tsaya su yi nazari su lura su dau izina. Wannan shine takaitaccen rough translation, wato fassara a gurguje ta ma'anan waɗannan ayoyi guda biyu. To abin da nake so mu lura a ciki kamar haka. Na farko fadin Allah watlu alaihim, ka ba su labari, ka ba su labarin wani. Attilawa anan bi ma'ana ba wai a karanta kawai abu ta kai ba, a karanta tare da lura da darussan da ke ciki, dan dama wannan shine haqqa tilawati, da aka ce yatlunahu haqqa tilawati. Qur'ani ba wai kawai karanta lafazin shi tare da dadin murya da tajwidi ba, wannan ɗaya ne cikin ababe da dama da ake bukata. Ana bukatun ya zama kana karantawan, kana tadabburi da tafakkuri, kana tunani, kana kokarin tsinkayen me Allah yake cewa. ire-iren su suna nan da yawa irin fadin Allah watulu alaihim naba abnai adama bil haqqi irin watulu alaihim naba nuhin id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum irin watulu alaihim naba ibrahima id qala li abihi wa qaumihi madha ta'budu da ire-iren su dan haka ana so ne mu karanta karantawa ta lura da fahimta da sanin me Allah yake cewa ba wai labari ne kawai da za a ji a wuce ba ina fata muna ganewa abun lura kenan na farko duk abin da aka ce a karanta alqur'ani to ana so ne mu karanta shi dan mu fahimta kuma mai aiki wane ne wannan wanda aka ce allazi atainahu ayatina malamai su yi maganganu da dama akai wasu daga cikin malamai suna cewa kamar da al-Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirin sa wani mutum ne mai suna Umayyatu ibn Abi Salti wanda ɗaya ne daga cikin mawaƙan jahiliya kuma ya riske musulunci akwai labarin shi mai tsayi a cikin littafin ainihin wato Dala'ilun Nubuwa na al-Imam al-Baihaqi da littafin wato Tarihu Madinati Dimashqa na Ibn Asakir al-Dimashqi inda suka bada labarin cewa wannan mutum ya kasance a jahiliya yana daga cikin masu kyamar kafirci da kyamar gumaka kuma yana da labarin cewa za a aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai zama yana hankoran ina ma a ce shi za a aiko daga baya bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ki musulunta ya koma cikin kabilar su ta Banu Saqif yana ta yin batanci da sukar musulunci daga baya yayi kaura ya tafi wasu kasashe ya wace ya wace ya dawo har yazo da niyyar zai tuba musulunta sai aka bashi labarin cewa ai duk an kakkashe abokan shi su Abu Jahal da makamantansu an kashe su a Badar dan haka yayi zuciya ya fasa musulunta Allah bai mishi baiwar musulunta ba wasu malamai suna ganin wannan shine ake nufi da allazi atainahu ayatin wasu kuma kamar yadda al-Imam al-Tabari ya ruwaito daga wasu cikin sahabbai da tabi'ai da haka nan Ibn Ishaq a cikin sira dinsa akwai wani mutum a cikin Banu Isra'ila da ake ce mishi Bal'am Ibn Ba'ur wanda shi ma malami ne mai ilimi wanda ma aka ce yana da Ismullahi al-Azam idan yayi addu'a Allah yana karba amma sai zama ba shi da kirki ba shi da imani baya aiki da karatunsa wasu kuma suka faɗi wasu maganganu waɗanda ba wannan ba kamar yadda Ibn Kathirin yake cewa a takaice dai innahu rajulun minal mutaqaddimina kawai a ce wani mutum ne cikin al'ummar da ta gabata Allah ya bashi ayoyi to bayar da ayoyi da Allah ya bashi ma'ana Allah ya sanashe shi ilimin addinin Allah wanda wannan shine ashraful ulum mutum ya san alqur'ani ya iya karanta shi ya haddace shi ya san ma'anarsa shine ilimi mafi daraja wanda Allah zai ba dan adam wanda kuma shi sa har Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qurbi zidni ilma kace ka dinga addu'a kana cewa ya Allah ka kara min ilimi ka sanashe ni ayoyinka babu shakka wanda da Allah ya bashi sanin ayoyin Allah to Allah ya bashi ilimi mafi daraja a cikin ilimin duniya fiye da kowane ilimi to abinda Allah ya bashi kenan atainahu ayatina fansalakha minha to mu kalli wannan lafazi na al-insilakh abinda ake nufi da al-insilakh ko as-salkhu shine irin abinda ake yi ma rago ko akuya idan an yanke an yanka a fede a cire fata daban nama daban ai kun ga in aka riga aka cire fatan nan babu yadda za a yi ta sake komawa kuma jikin dabba naman nan yanda yake babu har abada ta bar jikin shi to haka shi ma akai wannan isti'ara duba izuwa ga cewa yayi barambaran da shari'a bai da nufin komawa kamar yadda ake cire fatar dabba daga jikinta idan an fede ta babu yadda za a yi ta koma to me ya jawo mishi wannan matsala shine abu mafi muhimmanci da zamu kalla ana abin da ya jawo mishi wannan matsala shine rashin aiki da ilimi rashin mene rashin aiki da iliminsa al-Imam As-Sa'idi a cikin tafsirinsa yana bayani a wannan wajen yake cewa in salaha min al-ittisaf al-haqiqi bil 'ilm ya kwabe jikinsa daga siffa ta gaskiya ta haqiqa da ilimi fa inna sahiba al-ilmi yakunu muttasifan bis sifatil karima domin ma'abocin ilimi yakan zama mai siffantuwa ne da siffofi na girma masu kyau. Shi ko yake siffantuwa da su, hasali ma ya cire ilimin daga jikinsa kamar da ake kwabe riga ko makamantansu. To dai haka sai zama shedan ma a bayan shi yake, fattaba'ahu shaytan fa atba'ahu shaytan, sai shedan ya zama shi ma bin shi yake yi saboda ya ki aiki da ilimi, sai shedan ya farauce shi ya mai da shi abokin aikinsa. Shine Ibnu Jarir yake cewa fasayyarahu li nafsihi tabi'an, sai ya mai da shi mai bin sa, yantahi amruhu ila ma'asiyatillah, aka wayi gari al'amarin sa ya koma zuwa ga saban Allah. Shi sa Allah ya ce fa kana min al-ghawi, sai zama daga cikin batattu. Al-ghayyu shine ad-dalal, bata. Allah ka tsare mu daga bata. Bayan da ya zama daga cikin wato mutane shiryayyu. To anan nake so na tsaya ƴan uwa masu albarka mu tattauna akan wannan mas'ala. Shine waɗannan ayoyi guda biyu saƙo mafi muhimmanci da suke bamu shine tsoratarwa game da miyagun malamai. Aka ce miyagun malamai sune wanda ba su aiki da ilimin su, waɗanda za su zama haɗari ga al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, domin za su faɗi magana gaskiya suka faɗa amma ba za a ji ba, sai a ce to kai ma ba ka yi kaza ba. Mutane ba za su kalli cewa abinda malamin nan ke faɗa gaskiya bane, sai zama ilimin bai da amfani. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi yake cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum, lalle mafi tsananin abinda nake tsoratar muku ya ku al'ummata, rajulun qara alquran, mutumin da ya san alqurani, hatta idza ru'yat bahjatuhu alayhi, wanda sai an ga annuri da hasken alqurani tare da shi, wa kana rid'al lil islam, ana tsammanin ya zama katanga, ya zama kariya ga addinin musulunci. Ghayyarahu, sai canza ma'ana alqurani, ila ma sha'a, ya dinga bin san ran shi. Annabi yace fanaza'ahu wara'a bahri, hasali ma sai ya wurgida alqurani a bayansa. Wahamala silaha ala jarihi, sai ya dauki takobi yana yakan makwabtarsa. Waramahu bishirki, ko ya dinga jifan musulmai da shirka. Kila ya rasulullah, aka ce ya manzon Allah, man aula bishirki minhuma, tsakanin wanda aka ce mu mushriki din da wanda ya ce mushi mushriki da san zuciya, waye fi cancanta ya zama mushriki? Annabi ya ce arrami, wanda yake ce wani mushriki ba tare da haƙƙi ba. A shahid shine abinda ya kai shi zuwa ga wannan barna ta yakan musulmai da kafirta su da tsine musu albarka, shine yayi watsi da alqur'ani bai bi shi ba. Wannan hadisi ne tabbatacce Ibnu Hibbana ya fitar da shi a cikin as-sahih din sa, da Abu Ya'la a cikin musnadin sa, da kuma al-Imam al-Bukhari a cikin littafin tarikh, hakanan al-Imam al-Bazzar a cikin musnadin sa, Ash-Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin as-sahiha, lamba hadisi na 3201 ya tabbatar da ingancinsa. Don haka ana tsoratar da mu zuwa ga cewa malami wanda yake gaskiya yayi watsi da abin da ya sani, to karke zai kai ma har ya kafirta ma musulmai, zai yi watsi da addinin musulunci, zai iya zubar da jinin musulmai domin batar da yake ciki. Hakanan a wani hadisi ya ila yau, wanda al-Imamu al-Hafiz Abubakar al-Khatib al-Baghdadi ya ruwaito shi a cikin littafin shi Iqtida'ul Ilm al-Amal, wanda littafi ne musamman ya yi shi don wannan matsala, don bayani akan cewa amfanin ilimi shine kawai aiki da shi. Al-Khatibu ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yana cewa mathalul alimi alladhi yu'allimu an-nasa al-khaira wa yansa nafsa, misalin malami wanda yake koya wa mutane al-khairi amma kuma shi yake manta kanshi baya aiki da al-khairin. Annabi yace ka masalis sirat, kaman fitila ce a cibalbal ko kendir, wanda yudhi'u lin-nasi, yana haskaka mutane, wa yuhriqu nafsa, amma kuma yana kona kanshi. Ina jin wannan kwatancin aya fili yake ko babu wani abu da yake da wahala a cikin shi. Shi sa Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani cikin suratul baqara yake tuhuma, yake ce ma malamai cikin yahudawa, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab, ya za ku dinga umarnin mutane da su aikata alkhairi ku kuma ku dinga mantawa da kanku ba ku aikatawa, kuma kullun kuna karanta littafin Allah. hakanan a cikin musnadul imami ahmad ibnu hanbal annabi sallallahu alaihi wasallama yake bada labari a cikin wannan hadisi wanda ingantacce ne anas dan malik yace manzon allah sallallahu alaihi wasallama yace marartu laylata usriyabi a daren da aka yi isra'i tafiyan nan ta dare da aka yi da manzon allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa baitul maqdis sannan aka hawo da shi zuwa sama annabi yace na ga wasu mutane na wuce bi aqwamin tuqradu shifahum bi maqarid min nar da wasu mutane ana daddatsa labbansu da almakashi na gidan wuta kaddara ko da almakashin tele ne za a kama a datsa lebanka ya zaka ji bala'i ya zaki ji azabar da ke jiki to a almakashi ne na gidan wuta annabi ya gani ana daddatsa lebukan wasu daga cikin mutane sai yace qultu man haulai na tambayi malaika jibril abokin tafiyar sa nace waɗannan kuma su wane ne ya jibril qala yace khutaba'u ummatik masu wa'azi ne a cikin al'ummarka alladhina yaquluna ma la yaf'alun fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waɗanda suke fadan su mutane wa'azi duk juma'a duk mako su je su yi a gidan radio da tv da makarantu da islamiyu da wuraren walima da duk inda ake wa'azi su suke wa'azi amma kuma ba sa aiki da wa'azin da suke shi yasa al-imam al-qurtubi da yake tafsirin wannan aya da ya kakka waɗannan maganganu sai yake cewa hadhihi ashaddu ayatin alal ulama yace wannan aya tafi kowace aya tsanani ga malamai masu wa'azi tafi kowace aya tsoratar da malami mai wa'azi musamman wanda yake fadan abin da baya aikatawa wannan hadisi ne sahihi daga Anas dan Malik shi yasa Allah subhanahu wataala yake jan kunnan mu'mini yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alu kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la ta'lamu wala ta'malu ne go taf'alu me kusa kuke fadan abin da ba ku aikatawa ya ishi abin zargi ya ishi laifi a wurin Allah an taqulu ma la taf'alu Allah ka tsare har ila yau al-imamu ahmad ibn hanbal da bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama usamatu dan zaid Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yu'ta bir rajuli yawmal qiyamati fayulqa fin nari rana al-qiyama za a zo da wani mutum a jefa shi cikin gidan wuta fatandaliqu aqtabuhu idan aka fara kona shi sai kayan cikinsa sai su fito suna zuba a ƙasa finnari fa yaduru kama yaduru alhimaru birihahu sai dinga juyawa yana gudu yana ihu kamar yadda jaki yake juyawa da abin nika irin nada irin abin da yake nika a zamanin nan da wanda za a daura ma jaki shi yake juye injin nika din injin nika ne amma baya aiki da lantarki baya da generator za a samu dabba kamar jaki ko raƙumi ko doki ana dukan shi yana kewayawa da gudu sai dinga juya wannan injin kamar yadda ake yin sigara wannan doki har yanzu da ake cewa to haka mutumin da aka mishi wannan azaba zai dinga ihu yana gudu a cikin wuta to idan yana gudun annabi yace fa tajtami'u ahlun nar in gidan wuta da suke cikin azaba sai su manta da tasu azaba sai su zo kallon azaba da yake mishi saboda bala'in da yake ciki annabi yace fatajtami'u ahlun nar alayhi fa yaqulu sai su ce da shi ai fulan a wannan ko ai wane ne ma sha'anuka me ya same ka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar a duniya ba kai ne kake wa'azi kace ayi kaza a bakka za ba fa yaqulu kuntu amurukum ma la atihi wa anhaakum ma atihi yace ai ina muku wa'azi ne in ce ku yi kaza ni bana yi in ce ku gaida sallah bana sallah in ce ku yi zakka bana yi in ce ku sadaka bana yi ku biye iyaye ni bana yi ina hana ku kafirci ina hana ku fasikanci kuma ni ina zuwa yi mukalla su ma fa a cikin wuta suke ko me ya kawo su kin jin wa'azin da yayi din dan sun tishe da cewa ya musu wa'azi amma azabar da ake mai ta mantar da su azabar su ta mai da su yan kallo ka ga duk wanda kaga ya zama dan kallo ba idan yake yin ne ko a baki titi kaga ana wani kallon wani abu idan kana da wani abu muhimmi ba za ka tsaya ba suna cikin wuta amma azabar da ake mai ta sa sun zama ƴan kallo a cikin gidan wuta. Allah ka kare mu. Dan haka wannan na daga cikin siffofi ko makoma ta miyagun malamai waɗanda ba sa aiki da ilimin su. Me yake kai su zuwa ga haka? Ba za a ji maganar su ba, kuma za da su da waɗanda suke faɗa ma za su kai ga halaka in Allah bai musu rahama ba. Dan haka rashin aiki da ilimi abu ne wanda yake mai hadari kwarai da gaske. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziya rahimahullah a cikin littafin Al-Fawaid yana suranta wannan matsala yake cewa ulama'us su jalasu ala babil janna, su malamai miyagu suna zaune ne a kofar gidan aljanna, ya da'una ilaihan nasa, suna cewa mutane ku zo ku shiga aljanna bi aqwalihim da maganganun su, wa yad'unahum ila an-nar bi af'alihim, amma kuma ayyukan suna cewa mutane ne ku tafi wuta. Fa kullama qalat aqwaluhum lin-nasi halummu qalat af'aluhum la tasma'u minhum, duk sanda ya faɗi wata magana yace ku zo ga aikin alkhairi sai aikin shi ya gwada wa mutane cewa ƙarya yake, sai aikin ya dinga nuna mutane cewa ba da gaske bane, sai ka ji mutane suna cewa falau kana ma da'u ilayhi haqqan kanu awwalal mustajibina, sai a ce sai aikin ya dinga nuna wa mutane ai inda da gaske ne da sun fara yi, ce ya zai ce ayi kaza shi baya yi, ya zai ce a bar kaza shi baya bari, da gaske ne da yayi, za ka sai zama shi bai tsira ba ko mutanen da yake kira ba su ji abin da yake faɗa musu ba. Wannan aya tana nuna mana wannan siffa ta malamai marasa kirki, kuma tana kwadaitar da mu zuwa ga yin aiki da ilimin mu, kuma tana tsoratar da mu daga barin aiki da ilimi. Sannan ilimi falalarsa, wannan aya tana nuni zuwa ga cewa babu mai samun wannan falalar sai in yayi aiki da iliminsa. Innama yanalu ma'anahu man ta'allamahu lil'amali bihi, kamar yadda Ibn Jawziyya yake faɗa a cikin Saydul Khatib. Abinda nake so mu lura a nan shine jama'a, babu wata falala da ilimi yake da shi dan baka yi aiki da shi ba. A lokacin baka da wani bambanci da wanda yake bai sani ba, tayyuma shi da bai sani ba yana iya samun uzuri, amma wanda yake da ilimi baya aiki da shi, to wannan bai da wani daraja na malanta. Mal ilmu illa al-amal, ba a aiki da ba a yin ilimi sai aiki. Abinda yasa na zabi ne mana wannan magana ƴan uwa masu albarka shi, wato muna rayuwa a wani zamani wanda galibin mu mun kuskure ma'anar ilimi. Abinda muke tane ilimi shine ya zama na cika kwakwalwata da ma'lumat, ina da stuff, ni guru ne da an zaunar da ni za a ji ina zuba, ya zama an san ni an ji labari na shahara, ni da aka faɗi suna na za a ce kai wani ai an san shi, ya zama na mallaki tunanin mutane duk abinda na faɗa suna bi, ya zama gwamnati ma tana jin tsoro na, ƴan siyasa suna neman haɗin kaina, duk abin da za a yi sai na goyi baya, in ban goyi baya ba zai yiwu ba, ya zama ina da wasu riƙaƙƙun wato ƴan daba waɗanda suke dukan mutane idan sun zo kusa da ni, ya zama ina da wasu marasa tausayi da imani waɗanda ba sa bari a taɓa ni, ya zama din da ran je ina da mabiya da suke raka ni. Wannan shine abubuwan da mutane suke kallo a matsayin ilimi, da haka sai aka wayi gari watin galibin madalibai muna son mu zama malamai ne don mu samu waɗannan abubuwan, don mu samu alfarma, mu samu daraja, mu samu kuɗi, mu samu shahara, mu yi suna a san da mu, ba ma damuwa da asalin abin da ke shine lubbul amal. Yayin da su ko as-salafus salih sahabbai da tabi'ai da na bayansu damuwarsu shine su ji ilimi su yi aiki da shi. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yana daga cikin misali akan aiki da ilimi, hatta sai da aka karantar da shi hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaho a gun wani wanzami, ya bai wanzamin dirhami kaza, shi ma sai da ya je irin wannan kahon ya bada irin wannan kuɗin. Su kullun damuwarsu su yi aiki da abu. Sahabbai in suka haddace aya 1 2 3 ba sa tsallakawa zuwa wata sura ko wata aya sai sun fahimci abin da ke cikin wannan karatun na fiqhu, kuma sun yi aiki da shi. to ina so mu dinnan da muke matasa tun farko mu canza tartibul awraq mu gyara lissafin mu gyara niyoyinmu me yasa muke neman ilimi mu yi tunani kun ji karshen ayan Allah yace ai la'allahum yatafakkarun mu tsaya mu yi tunani me yasa nake neman ilimin addini asalin abin da yake sa a nemi ilimin addini shine dan abautawa Allah da wannan ilimin saboda ranar gobe alkiyama a tsira wannan shine asalin manufar shi duk abin da ba wannan ba in ma ya samu to riba kafa ne kar kuma ka bari ko ki bari wani abu da ya samu ya shagaltar da kai ko ya shagaltar da ke daga wannan asalin ina fata muna ganewa shi yasa huduwa mu gani jama'a a cikin hadisin da Imam Ibn Hibbana ya ruwaito daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wata addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu wa min da'watin la yustajabu la wa min du'ain la yusma wa min da'watin la yustajabu la annabi yana neman tsari da wasu abubuwa alaihi salatu wassalam abu na farko da ya nemi tsari da shi shine min ilmin la yanfa yace Allah ka tsare ni daga ilimin da ba shi da amfani malamai masu sharhi kamar Imam al-Munawi Allah ya gafarta mishi yace ilmun la yanfa ay la yusahibuhu amal shine ilimin da bai tafiya tare da aiki wala yuhadhibu akhlaq sahibi ilmin da bai gyara halayen mai shi wala yuallimuhu ghaira ilmin da mai shi bai koya wani wannan shine ilmun la yanfa baka aiki da shi kuma ilimin bai canza halayenka ba ya kamata indi mutum yana da ilimi to ga ilimi ya canza halin shi daga rowa zuwa kyauta daga rashin hankali zuwa hankali daga rashin hakuri zuwa hakuri daga rashin dattaku zuwa dattaku daga rashin sanin ya kamata zuwa sanin ya kamata wato duk abin da yake hali na kirki ana so a ganka da shi kai mai ilimi ba ku ganin mutane saboda a cikin tunaninsu na ɗabi'arsu suna tsammanin halin kirki daga mai ilimi sai wani yayi abun banza sai ga basu damu ba amma kai da ake maka tunanin ilimi kana yin wani abu da yake kamala na banza sai a ce habawa ne kamar jahili wato shi jahili ko yayi ma babu komai da jahili zai yi ashar sai dai ayi tsaki kai a wuce amma idan aka ji malami yayi ashar sai kowa ya ce da Allah ji baba kamar ba malami ba wato ana ganin wannan da ya dace da dabi'a ka ba ko to abubuwan nan guda uku sune siffar ilimin da bai da amfani yace la yusahibuhu amal wanda ba aiki da shi wala yuhadhibu akhlaq sahibi wanda mai ilimin halayen shi ba su gyaru ba sannan kuma na uku yace wala yuallimuhu ghaira kuma mai ilimin bai koya ma kowa a ce an ganki ustaziya masha Allah da sutura mai kyau da ilimin ki malaman islamiya duk sun ba da shaida kwarai akan ki duk mutanen unguwa sun ba da shaida kwarai akan ki sai wani mutum ya zo ya aure ki yana tunanin ya samu mace ta gari sai ki je gida ki ga samu shi gyada a hannu ko ki sa duk ya tsani ustazai ya ce duk waɗannan matan da kake sun nikabe ai munafikai ne akan ki ke kadai kin bata wa duka al'umma suna to wannan saboda ilimin bai tace miki halayenki ba ba ki aiki da shi to ki jira waɗansu sakamako da muka ji a baya Allah ya tsare mu hakanan al-imamu ibnu hajar al-haytami al-tafun shi az-zawajir ya lissafa daga cikin kaba'ira akwai rashin aiki da ilimi kamar da ibnu qayyim shi ma ya ambaci wannan a cikin tafun shi ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamina akwai wani hadisi da al-imamu ibnu al-imamu at-tirmidhi ya fitar isnadi tabbatacce a inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu qadama ibnu adama hatta yus'ala an arba'in idan aka yi tashin alkiyama babu wani mutum da za a bar shi ya gusa daga filin alkiyama ya tafi inda shine matsugunin shi har sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu daga cikin wannan abubuwan annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama an ilmihi fi ma amila za a tambaye shi an ilmihi game da iliminsa fi ma amila bih wani irin aiki da iliminsa wannan ya daga cikin fundamental questions muhimman tambayoyi wanda ba a daga kowa kafa a kai ba a cikin littafin Saidul Khatir har ila yau daga Ibn al-Jawzi rahimahullah ya bada labari cewa wannan mata da ake cewa ainihin wato Ummu Darda as-Sughra matar Abu Darda wadda malama ce ta tambaye wani mutum ta ce mishi ma amilta bima alimta wani irin aiki kake yi ta ce mishi kai hal amilta bima alimta ko kana aiki da ilimin da ka sani qala la yace wallahi baya yi qala tastakthiru hujjatallahi alayka tace to kana yawaita hujjojin da za a kama ka da su ranar alkiyama ka ba hankali aiki da ilimi jama'a yana da fa'idoji da dama fa'ida mafi muhimmanci shine mutum zai ji dandanan ilimin halawatu da ilimi za ta shige ka sannan ba za ka manta ilimin ban kana aiki da shi duk abin da kake aiki da shi ne ilimi ba za ka manta shi ba sannan zai zama hujjatul laka la alayka ba wanda zai kama ka da hujja sai dai kai kama shi da hujja sannan kuma za ka tsira daga jahilci domin asalin jahilci iri biyu ne haka suke cewa aljahlu naw'ani akwai adamul ilmi da kuma adamul amali bil ilmi jahilci iri biyu ne akwai rashin aiki da ilimi sorry rashin ilimi shine jahilci mutlak kenan dan uwan shi shine adamul amali bil ilmi bil ilmi husainin shi kenan su biyu ne tagwaye rashin aiki da ilimi shi ma jahilci haka nan al-Imam Muslim ya rawaito wani hadisi jama'a wanda yake da matukar hadari wanda kamar yadda zo a cikin wata riwaya Abu Huraira idan zai bada wannan hadisin har sau uku yayin ya bada hadisin sai ya fadi ya suma bayan ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai kawai sai hankalin shi ya tashi sai ya fadi ya suma saboda tashi hankali sai an zuba mishi ruwa ya farfado a sake tambayar shi ce to zan gaya muku hadisin nan ko in ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai sake suma har kafa uku da ƙyar ya iya daurewa ya faɗi hadisin shi sa da aka je aka ba Muawiya labarin hadisin aka ce ga abinda Abu Huraira yake faɗa yana zaune a fadashi shi kuma ya dinga kuka yana kuka har ƴan fada suke cewa laqad ja'ana hadhar rajul bi sharri wannan da ya kawo labarin na ya kawo mana bala'i sarki na ta kuka wuni guda ya ji kage mu shi da kuka wannan hadisi abinda yake cikin shi shine yake da tashin hankali jama'a Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon mutumin da za a zo da shi ranar alkiyama waɗanda za a fara yi mai hisabi a kai su gidan wuta a karan farko daga cikin su Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci mutum na farko yace daga cikin su Amin ya ambata yace wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu mutumin da ya koyi ilimi ya karantar da ilimin wa qara'a al-qur'ana ya karantar da al-qur'ani fa atabihi fa utiya bihi sai aka zo da shi gaban Allah fa arrafahu ni'amahu Allah ya bashi labarin ni'imar da ya masa na baka ni'ima alqur'ani ka haddace shi ka iya shi ka yi suna ka ci musabaka kana karantar da shi na baka arzikin duniya da lahira na duniya amin kai go aka ga mishi ni'imar da Allah bai ce gaskiya ne Allah ka mu wannan ni'ima sai Allah ya ce mishi to fa ma amilta biha to wani aiki kai da ni'imar nan sai ya ce ai na karantar ai na yi kaza na yi kaza sai Allah ya ce mishi kazabta ƙarya kake yi ka karantar ne dan a ce maka malami kuma an gaya ma ka karantar ne dan a ce maka alaramma masani kuma an gaya ma wannan shine ladanka annabi ya ce nan za a jashi a kai shi gidan wuta da shi da mujahidi da ya mutu a gun jihadi da mai dukiya wanda yake sadaka da kyauta wanda dukansu ba su yi dan Allah ba shine da aka gaya ma sarkin musulmi Muawiya shine ya ta kuka yana cewa fa idza fu'ila bi ha'ula'i mithlu hadha in ya zama waɗannan wanda a zahiri muna ganin su mutanen kirki ne da malami da wanda ya mutu a gun jihadi sojan musulunci da attajiri mai sadaka da kyauta da sada zumunci a zahiri muna kallon su mutanen kirki muna fatar ina ma mu samai rabin da suka samu ko su ne waɗanda muke ganin ina ma mu samai rabin da suka samu ashe kuma a wurin Allah ba komai bane su hasali ma su za a fara kaiwa gidan wuta sai hankalin Muawiya ya tashi ya ta kuka yana cewa in ya zama waɗannan abinda za a musu kenan fama balu ghairihim to ina kuma ga sauran mutane su kuma ya za a yi da su ina fatan muna gane wannan to zaka waɗannan su ne farkon wanda za a fara kai su a gidan wuta. Wannan ita ce al-waqfa al-aham, abu mafi muhimmanci da ke cikin wannan tattaunawa shine wannan magana, hadarin da ke cikin rashin aiki da ilimi. Ina ga kuma waɗannan nassoshin sun isa su sa mu ƙara jin tsoron abu, ko mu ƙara shiga taitaye mu fara tunanin to ta ina za mu fara aiki da ɗan abin da muka sani. Kuma wannan baya nufin wai sai fa malami da ke wa'azi, ko wanda ke karantarwa, ko wanda ke hudubar juma'a, a'a, kai ma da kake ji da ka ɗan san wani abu, ka san fatiha da kulhuwa da falaki da nasi, ka san cewa wajibi ne sallar jami'i, ka san cewa wajibi ne azumin ramadana, kai ma ya shafe ka duk wannan karatun. Kai ma ya shafe ki kira ki san cewa wajibi ne biyayyar iyaye, biyayyar miji, wajibi ne sanya sutura ta musulunci, wajibi ne kaza, kai ma wannan ilimin ya shafe ki. Ina fata muna ganewa. Ka a ce a wannan ayi da su mallam abun nan aiki, da su mallam Jamilu ake ko ai su ne malamai, ba su kadai ba, kowa in dai ba shi jahili ne fitik wanda babu komai akan shi kaman farar takarda kan shi yake ba, to shine kai hala ba zai shiga wannan lissafin ba. Ina fata muna ganewa. Abu na gaba, tsokaci na gaba game da wannan magana shine fadan Allah da yake cewa walau shi ina la rafa'anahu biha, Allah ya ce da mun so da mun daukaka darajar shi sakamakon ayoyin. Kun ga wannan shine abin da muka fara tun farko, cewa daukaka da Allah yake bayarwa shi yake barwa in ya ga dama. Tawfiki da Allah zai ba mutum da aiki nagari da daukaka Allah ne yake bada ita, sai Allah ya ba mutumin da ya ga dama daukaka a duniya da lahira. Dan haka Allah yake cewa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha, mu muke daga wanda muka ga dama inji Allah. Haka nan Allah yake cewa wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Haka Allah yake cewa yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma minkum darajat, ko walladhina utul ilma darajat, yarfa'u alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, jazakum Allahu khaira. A cikin hadisin da ke cikin Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Umar ya bada labari, Umar ya je ran gadi sai ya gamu da gwamnan shi na Makka wanda ya ci katare ne a waje kaza. Gwamnan ya zo sai Umar ya ce mishi wa ka bari ya zama wato acting governor a Makka, wa ka bari ya wakilce ka, sai ya ce na bar wani, ya faɗi wani suna da Umar bai sani ba. Umar ya ce wane ne wannan, ya ce ai wani bararren bawa ne a gidana, yawa Ibnu Abza almajiri ne a gidana misali, shi almajiri kuma ce kware ko ranka da yace to me yasa, yace saboda ya karanta alqurani, ya san gado, ya san farilla, ya san sunnoni. Sai Umar ya ce gaskiya ne, dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba ce mana inna allaha la yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina, dama Allah zai daga darajar wasu mutane da alqurani, wasu kuma yayi kasa da su. Kun ga bararren bawa aka daura shi gwamna na wucin gadi akan Quraishawa jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda mai saboda ya san alqurani. A shahidi shine Allah ne ya daga shi, ba shi ya daga kanshi ba. Inna Allaha la yarfa'u, kuna fata muna ganewa, Allah yake bada daukaka. Abinda ake nufi da wannan shine idan kaga ka samu wata daukaka, to kake kowa alfahari, ba yin kanka bane, yin Allah ne, sawa'un mulki ne, sana'a ce, kasuwanci ne, dukiya ne, farin jini ne, ilimi ne, ko me Allah ya baka wanda yafi na saura, to karka dinga dagawa kana daukaka, kana tunanin cewa wai iyawarka ce. Wannan aqida ce ta Karuna, shine mai cewa inna ma utituhu ala ilmin indi, ilimi na ne ya bani, ka dauka Allah ne ya baka, da Allah ya ga dama sai ya ba wani ka kai saka ka a kasan shi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake magana akan bayi, wata rana lokacin da aka samu wata matsala tsakanin ainihin wato wani sahabi, ina jin Abdurrahman dan Auf da wani bawan sa, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi fara, sannan yake cewa waɗannan ƴan uwanku ne, Allah ya daura su a ƙarƙashin ku, ku dinga girmama su, kuna mutunta su, ku ciyar da su daga abinda kuka ci, ku shayar da su daga abinda kuka shayar, ku ba su sutura irin wanda kuke sawa. Idan za ku ba su aiki, kar ku ba su wanda yafi ƙarfin su, in kun ba su aikin da yafi ƙarfin su, ku taimaka musu. Wannan yana cikin Bukhari. abu na gaba daga cikin siffofin wato miyagun malamai shine al-khuludu ila al-ard. Me ma'anar al-khuludu ila al-ard? Shine biye ma duniya, kaga malami kawai zama dan duniya, shi ba yi da wata manufa a duniya illa kuɗi da shugabanci da shahara da matsayi da duk abin da ƴan duniya suke nema, shine shi ma damuwar shi. Shine ma'anar walakin akhlada ila al-ard, ya biye ma duniya. To abin da zai faru daga nan zai dinga canza magana dan ta dace da ƴan duniya, zai dinga shiga irin ta ƴan duniya, zai dinga aiki irin na ƴan duniya, shi ba abin da ke wurin Allah yake nema ba. Wannan zai wayi gari yana neman yardan mutane ne, ba yardan Allah ba. Ya daga cikin siffofi na ainihin malamai marasa san gaskiya. Abu na gaba shine da Allah yake cewa wattaba'a hawahu, kuma ya bi son zuciyarsa. Ma'ana wannan shine abu mafi hadari da yake tikewa zuwa ga ayyukan malami marasan gaskiya, kamar da Allah yake cewa fa in lam yastajibu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah ya zargi kafirai, yake cewa idan basu amsa maka ba, ka sani da cewa suna bin son zuciyarsu ne. Bin son zuciya shike hana abu gaskiya. Yanzu na yi tuntuban harshe nake cewa abin nan ne yake fada, Qurtubi ne yake fadan wata magana a ta'ani da yake cewa hadhihi ashaddu ayatin 'ala al-ulama, a ta'ani aka ruwaito yana fadan wannan magana cikin tabi'ai. Allah ya samu dace. Da ka bin son zuciya jama'a abu ne mai hadari. Mu kalla hatta annabawa Allah yana musu jan kunne akan kada su bi son zuciya. Da Allah yake cewa ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Kai annabi Dawuda, mun sanya ka ka wakilce mu ne a bayan duniya. Allah ya ce mishi kai hukunci tsakanin mutane da adalci, kada ka bi son zuciya. Duk mutumin da ke bin son zuciya, musamman a ce malami ko mai karantarwa ne, to al'amarin shi zai kai ga halaka da kuma halakar da mutane, domin zai iya canza kowace magana dan ta dace da son zuciyarsa. Zai iya ganin gaskiya ƙuruƙuru yake karɓa, saboda wannan gaskiyar ba ta dace da son zuciyarsa ba. Da haka salihan bayi addu'a suke suna cewa Allah ya tsare su daga al-hawa. Allahumma inna na'udhu bika min al-hawa, Allah ka tsare mu daga son zuciya. Addu'a ce ta bayin Allah nagari. Ina fata muna gane wannan. To haka nan kwatancin da Allah yayi a cikin ci gaba da Allah yake fara yake cewa fa masaluhu ka masalil kalb, misalin shi wannan malami da ke bin son zuciya kamar misalin kare ne. Mu kalla mu gani jama'a, daga cikin abubuwan da a cikin kowace al'ada ta gari ake kallon su a matsayin makaskanta akwai kare. Da haka mujarradin cewa malami mara aiki da iliminsa kamar kare ne, wannan kadai ya ainihin wato kai shi ƙasa. Domin shi kare wata dabba ce mara daraja, hatta wanda ya mallake shi bai ganin darajarsa. Yanzu idan kana da kare, ko kuma a angoko a gidanku akwai dan tauri ko dan daba wanda yake da kare, kalla kaga yadda yake barin karen nan, tayi karen nan akan titi yake kwana, saboda rashin daraja ba wanda ya damu da ina zai bacci. Amma da mashin dinsa da awakinsa da kajin matan shi, duk ba an saka su a wurin kwana muhimmi ba, ma'ana an killace musu wurin kwanciya. Amma shi kare ba wanda ya killace mai wurin kwanciya, tayi bai da kwanan can abinci, ko kuma ana da rabon abinci a gidan ba a tunaninsa a matsayin shi na ɗaya daga cikin family members. Ko mun gane babu wanda yake tunanin me yake ciki, babu wanda ya tunanin ko yana da sutura, ko za a mai ɗinkin sallah, ko sanyi ya shigo bari a sai mai rigar sanyi, babu wanda yake tunanin shi. Idan kare ya haihu ko kare ya ta haihu, ba wanda yake tunanin ƴaƴan ko mai makomarsu ko mai sunan da za a sa musu, ko bari a je a siyo musu dabba. Hakika haka suke a wulakance. Idan ya tsoma baki a cikin kwano sai an mai wanki bakwai, sannan ya halasta a yi aiki da shi, saboda ƙazantar da ke cikin bakinsa. To Allah ya kwatance ya ce malami marasan gaskiya kamar kare ne. Sai aka kwatanta fuskar da suka yi kama da juna, shine in tahmil alayhi yalhad, in ka bi kare da gudu za ka ga yana haki, in ma ka kyale shi za ka ga yana haki. To haka malami marasan gaskiya yake. duk maganar da aka fada zai tsargu in an yi shiru ma zai tsargu duk abin da aka yi da shi to za a gan shi ba kan gaskiya yake ba yana ta surutu yana ta surutu yahsabuna kull sayhatin alaihi duk wani motsi yana dauka da shi yake kamar yadda kare ko yana wuri daya ko yana cikin inuwa baya jin dadin rayuwarsa baya samun daraja baya samun daukaka to haka malami yake wanda baya aiki da iliminsa anan akai kwatance da shi da kare a can wani wuri kuma aka kwatanta shi da jaki da aka ce kamar salil himari yahmilu asfar kamar jaki dauke da kayan littafi wanda ba zai iya karantawa ba ina fata muna gane wannan jama'a da haka wannan kwatance ne da ke nuni zuwa ga wato cewa a mara'iki da iliminsa to ba wani abun duba bane kamar yadda aka kwatanta shi da jaki wanda shi ma jaki ba dabba ce mai daraja ba fadin Allah wa laqad zarana li jahannama katiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall aka sake kwatanta su da dabbobi su tumaki da awaki waɗanda ba sa ji da kunnuwansu ba sa gani da idansu ba sa rikewa da kwakwalwarsu dama kuma wannan abubuwan guda uku su ne abubuwan da ake gane karatu da su waja'al lakum sam'a wal absara wal afida duk wanda baya gane abin da Allah yake faɗa to wannan Allah ya ce ulaika kal an'ami ɗaya suke da dabbobi aikinsu kawai ci da sha da bacci da jima'i kawai ba su da tunani Allah ya ce balhum adallu kai sun mafi dabbobi rashin hankali domin su dabbobi ba ya kuma su annabawa ba balantana a ce sun ƙi imani to abu na ƙarshe shine faɗin Allah da ya ce faqasusul qasasa la'allahum yatafakkarun ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kalabartawa mutane wannan labarin la'allahum yatafakkarun ta yiwu su tsaya su yi tunani su yi wa kansu karatun ta natsu shine tun farko mutum ya kokari ya san meye niyyarsa game da neman ilimi da yake me yake nema a cikin ilimin addini da yake kokarin koya me yake nema a ciki shin yana aiki da iliminsa ya tsaya ya kalla abubuwan da ya sani yana kwatanta aiki da su abubuwan da ya sani shin sun canza ɗabi'arsa da tunaninsa ana iya gane bambanci tsakanin ɗabi'arsa da ɗabi'ar jahili ko kuwa yadda duk kike yawo cikin wannan hijaban in an zo gidan biki ranar biki ba bambanci tsakanin ki da sauran mutanen gari har sai an dinga cewa ma ko kun ga wancan kuwa ashe ita ma ta iya kaza shin wannan ilimin kana kokari ko kina kokarin koyar da wani wanda bai san shi ba kamar yadda muka ji cewa waɗannan su ne abubuwan da suke zama siffofin ilimi mai amfani aiki da shi gyara halaye sakamakon shi da kuma karantar da waɗanda suke da bukata zuwa gare shi shine ma'anar faqasusul qasasa la'allahum yatafakkaru ta yiwu mutane su yi hankali mu tsaya mu yi tunani mu sake yin tunani mu sake yin tunani kullum mu zama cikin tunanin abin da muke yi muna lissafa me zai kai me zai kawo ɗan uwa masu albarka kana cika ku da dogon surutu a wannan ƴan kalmomi da na faɗi ina fata Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin su abinda yake ya zama daidai a ciki wanda ya dace da hukuncin Allah da karantawar addinin Allah ina fata Allah subhanahu wataala ya bamu damar rike su a cikin kwakwalenmu da aiki da su abinda ya zama kuskure ko tuntuban harshe ko rashin iyawa ko mantuwa ina fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mini ni da ku gabaki daya ina godiya ga ƴan uwa su Malam Jamil da sauran masu shirya wannan daura wanda suka bani dama don haduwa da ku da samun wannan tattaunawa da fata Allah subhanahu wataala ya bamu ladan da yake bai waɗanda suka taimake keniya wajen aikin alkhairi Allah yadda ya tara mu anan muna fata ya kuma sake tara mu karkashin ni'imarsa karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin ceton annabi sallallahu alaihi wasallama muna addu'a ta musamman ga iyayenmu da suka shude da malamanmu da sauran musulmai waɗanda suka rigaye mu Allah ubangiji ya gafarta musu mu kuma idan tamu tazo Allah ya sa mu cika da imani sannan muna addu'a ta musamman ga ƙasar mu Najeriya Allah ubangiji ka kawo mana salama da aminci da alkhairi Allah ka kubutar da mu daga fitintunin zamani Allah ka canza mana zuwa halin da yake shine mafi alkhairi Allah kuma ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu gama lafiya ina faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh